الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba'du in wa muslimi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wa ta'ala da yada da mu wannan yini mai tarun albarka yini na Laraba kenan wanda yau wata na Zulqa'ida watan 11 a tanin musulunci yana da kwanaki 25 yau hijira na da shekara 1444 daidai da 14 ga watan 6 miladiya 2023 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci na mai tarun albarka wanda ke daura da gidan Alhaji Abdullahi S Waziri wanda yake wannan unguwa ta Federal Locus a nan fadar jihar Gombe domin ci gaba da tattaunawa game da abin da ya shafi mu na musulunci a matsayin mu na musulmai bisa ka'idar fazakir fa inna zikira tanfa'ul mu'minin ai tunatarwa domin tunatarwa tana amfana da masu imani muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu cikin layin masu imani mu sani cewa tattaunawar mu da ku a yau kaman doriya ce kan abin da ya gabata a makon da ya wuce a makon da ya gabata mun tattauna da ku game da abin da ya shafi alaka ta musulmi da alqur'ani mai girma al'alaka bainal muslim wal qur'an alaka da ke tsakanin musulmi da kuma babban littafi shine alqur'ani mai girma littafin da babu kamar sa a wancan mako idan ba ku manta ba mun yi maganganu da yawa wanda suke da ratsa jiki da kuma dawo da hankalin mu waje guda domin mu ƙara gane girma na wannan littafi na Al-Qur'ani mai girma mu ƙara fahimtar girman sa da matsayin sa da kuma irin yanda Allah Ta'ala ya kamba mu littafi yanda kuma Allah Ta'ala ya yi wa ma'abota littafin wata daraja da albarka ta daban abinda zamu dora aka mu sani cewa babu littafi wanda karatu ne a littafi aka samu tabbas ga irin ladan da Allah zai bayar har manzonsa sallallahu alaihi wasallam ya bayani a cikin hadisi masu inganci sai alqur'ani mai girma shine ladan karanta shi ya tabbata hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa man qara harfan min kitabillahi falahu hasana duk wanda ya karanta harfi daya daga cikin alqur'ani mai girma iya da hasana kuma sai ma'aiki yake cewa fal hasanatu bi ashri amsaliha ita wannan hasana din za a linka ta a ribanya ta har gida 10 manzon ya ci gaba da cewa la aqulu lakum alif lam mim harfun bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ban ce muku alif lam mim gaba daya harafi bane a'a alif harafi ne lam harafi ne mim harafi ne idan ka ce alif lam mim ka faɗa harufa guda uku alal aqalli Allah zai sa a baka lada guda 30 idan ka ce bismillahir rahmanir rahim kana da harufa guda 19 aqalla kana da lada guda 190 to ina ka karanta suratul fatiha duka ina ka karanta suratul baqara da suratul ali imran da suratul nisa da suratul maida da an'am da a'raf da anfal da tauba da yunus da sauran sururin alqur'ani gaba daya what of ka karanta so ne irin ladan Allah zai baka
yasa hadisi ya inganta cewa daga Usman dan Affan Allah ta'ala ya kare da Usman ya sanya mu da mu da shi cikin aljannal firdaus a gobe alkiyama kuma Usman dan Affan shine mutumin da ya kafa tarihi a duniya a wannan layin ba wanda ya kafa tarihi irin nasa tun daga farkon duniya har ƙarshe ba wanda ya kafa tarihi ta wannan layi kamar Usman dan Affan shi kadai ne a tarihinci a duniya ya aure ƴaƴan manzo guda biyu shi kadai in ban da shi ba wanda tarihi nuna cewa ya aure ƴaƴan manzo guda biyu babu a duniya sai Usman dan Affan an ba shi Ruqayya yar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya aure ta sai Allah ta'ala ya karbi kwananta kwananta ya kare a gunshi bayan an gama jimamin mutuwa to Ruqayya tana da kanwa ana ce mata Ummu Kulsum sai manzon Allah ya sake aurawa Usman dan Affan Ummu Kulsum an fahimta ya aure Ruqayya kuma ya aure Ummu Kulsum kuma duk uwa ɗaya uba ɗaya suke duk ƴaƴan na Khadija ne kuma duk ƴaƴan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam daga nan ita ma Ummu Kulsum Allah ta'ala ya karbi rayuwarta sai manzon Allah ke cewa Usman da muna da wata irin wallahi da mun kara ba haka annabi Muhammad ya fada sallallahu alaihi wasallam kuma Usman din nan wata rana manzon Allah yana zaune a gidansa da iyalansa sai aka yi sallama aka ce sayyidina Abubakar zai shigo manzon Allah iya zaune da kaya irin na zaman gida manzon Allah bai tashi ya gyara zaman sa ba yace ya shigo shi Abubakar sayyidina Abubakar ya shigo suna tattaunawa da manzon Allah bai gama ba sai aka ce ana sallama Umar ma yana sallama sai manzon Allah ya sake ce ku bashi dama ya shigo Umar dan Khattab ya zo samu manzon Allah da sayyidina Abubakar manzon Allah yana zaune bai ma tashi ya gyara zaman shi ba suna zaune su uku da sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallama da Abubakar da Umar Allah ya kare da su sai aka ce ana sallama Usman yana sallama da aka ce Usman yana sallama kafin ya shigo sai manzon Allah ya tashi ya gyara tufafinsa ya rufe kafarsa har zuwa wajen idan sawunsa ya rufe su kuma iyayen muminai matan manzon Allah suna kallon abin da yake faruwa an fahimta sai da bayan kowa ya zo da bukatarsa ya tafi manzon Allah ya rage daga shi sai iyalansa yake cewa ya rasulullah mun ga wani abu wanda za mu yi tambaya a kansa aka ce muna zaune aka ce sai na Abubakar yana sallama kana zaune ko tashi ba kai ka gyara zamanka ba haka yazo ya same ka haka nan Umar baka tashi ba haka yazo ya same ka amma da aka ce Usman zai zo sai mun ga ka tashi ka kimtsa ka gyara zamanka ka zauna sai muke tambaya menene dalilin da yasa ka tafi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada wa su iyayen muminai matansa sai yake cewa kaifa la yastahi man yastahihi almalaika ta yaya ni bazan ji kunyar wanda mala'iku suna jin kunyar sa ba Usman dan Affan mala'iku ma kunyar suke ji da wai mutum ne mai kunya tarihi ya nuna an ce tun da ya kai shekarun balaga har ya koma ga Allah bai taba kallon al'aurarsa da idansa ba domin kunya da Allah ta'ala ya masa Allah ya kare da shi to shine yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama mafi alkhairi cikin ku in dai alkhairi ake nema a duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kaga mutumin da ya koyi alqur'ani ya sha wahala wajen koyon sa har Allah ya kai shi ga girman sa shi ma da kuma tara ilimin mukan da ya koya har ya sa shi ma na ƙasa da shi yake koyar da su to manzon Allah ya ce in alkhairi kake nema a duniya in kaga wannan sai kai fatiha ka tashi an gama kun ga wannan farala ce ba kankanuwa ba tunda ma'aikin Allah ya ambaci alkhairi da bakinsa mai alkhairi akan mutumin da ya iya alqur'ani ya koya kuma yake koyarwa manzon Allah bai ce mafi alkhairi cikin ku ba wanda ya fi dukiya ko wanda yafi shekaru, ko wanda yafi rukun mukamai, ko wanda yafi tara kwalaye sibin sa ya cika dam. Duk manzon Allah bai faɗi wannan ba. Sai ya ce khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Mafi alkaidi cikin ku shine mutumin da ya koyi al-Qur'ani kuma yake koyar da shi. A abin da zai faru al-kiyama, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hakaito mana wa'ansu da yawa, kuma Qur'ani ma ya zo mana da wa'ansu irin abubuwa da Allah ya kaddara za su faru a kiyama. Daga cikin abin da zai faru a alkiyama, akwai karatu da za a yi a gaban Allah, kowa zai karanta littafinsa. An fahimta? Bayan karanta littafi kuma, manzon Allah ya ce karatu na biyu da za a yi a lahira shine za a ce wa ma'abota alkur'ani su karanta alkur'ani a gaban zatin Allah kamar yadda suke rirawa a duniya. Aya cikin suratul Isra ta tabbatar da kan cewa duk dan adam wanda ya balaga kafin ya mutu sai ya karanta littafin aikinsa a gaban Allah a gobe alkiyam. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi wa nukhrij lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra'a kitabaka kafa bi nafsika alyawma 'alayka hasiba. Alqur'ani yake cewa duk dan adam alzamnahu ta'irahu fi unuqi, za a rataya masa kayan ratayensa a wuyansa. Al'unuku shine nan wuya, shi abinda za a rataya din nan da'ira din shine daga ran da ka balaga mala'iku guda biyu suna tafiya da kai raqibu atid. Idan kai aikin alkhairi ɗaya zai rubuta, idan kai aikin shari ma ɗaya zai rubuta, idan ka tuba to wancan aikin shari da aka rubuta za a goge. Dan aikin alkhairin da kai idan kai riya ko kai abin da zai rusa ma aiki zai rushe. An fahimta? Ayyuka ne ga yanda ake samun su kuma ga yanda suke rushewa. Shi yasa akwai ban tsoro a rayuwar musulmai. Wallahi wa ansu za su yi ta zaton sun tara aiki, sai sun je kiyama wallahi za su gaba komai. Yanda suke kwaɗayin su yi aikin, to ba sa kwaɗayin su san me zai rusa aikin. An fahimta? Akwai abubuwa da yawa da shari'ar mu ta musulunci ta tabbata suna rusa aiki. Duk aikin da ka yi na alkhairi, in dai ɗaya daga cikin wannan abin ya rasu, to aikin ka ya rushe. Na farko akwai riya, ka yi aiki don a yaba ma ba don Allah ba. Wannan aikin duk yawansa kuma duk daɗewa ana yi, manzon Allah ya tabbatar da kan cewa riya tana rusa aiki. Hakanan hasada, hasada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ta'akkulul hasanat kama ta'akkulun narul hababa, yanda ka san in ka kunna wa kirare wuta zai cinye kurmus, to hakanan duk mai hasada take kone mai kyawun ayyukansa. Daga cikin abin da yake rushe aiki akwai suma'a, shine jiyarwa ka bada labari bayan ka yi wani aikin alkhairi ko shekara guda ko shekara nawa ko kwana nawa ko wata nawa, sai ka zo kana faɗa domin a gane kai mai ƙoƙari ne, to shi ma wani iya rushe aiki. To Allah ya sa ka ba wani wata 'yar jamfar ka da ka ɗan gaji da sawa ya sa ya fito a wancan, a wallahi kamar ba ni na bashi wancan jamfar ta ce fa na bashi ba, to wallahi ko sallah dubu da ita to baka da lada, domin wannan abin da ka faɗa ba lada. Ko ka sai macin ka dan bashi keken ka nada, ko ka sai mota ka bashi, ah wane shi ma an samu dama gashi yanzu yaya aka yi, wallahi ba ka san ba gane macin ta ce ina wane tsohon nawa ne ayi na bashi, domin ana ta kare lada ya rushe. Yasa Allah ta'ala ke cewa ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kal ladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas wala yu'minu billahi wala bil yawmil akhir famasaluhu kamasal safwan alayhi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu wallahu la yahdi al-qawmadh dhalimin. Allah yake cewa ya ku masu imani, kar ku bata aikin ku. Yawwa, daga cikin abin da yake bata aiki akwai gori. Idan kai wa mutum alkhairi, sabani ya hada ku da shi ta rayuwar duniya kana mai gori, to wannan gorin da kai masa ya rushe aikin da ka masa ya rushe aikin da kai na lada a gare shi duk abin da ka bashi idan har sabanin rayuwa ya shiga tsakaninku da shi kake goranta masa abin da kai masa to wannan aikin da ka masa na alkhairi di yawan sa ya rushe Allah ba zai baka lada ba sannan cutarwa kaiwa mutun kyauta ko ka masa wani alkhairi kuma ka fake da wannan alkhairin kana cutar da shi wannan cutarwar da kake masa dan kana masa alkhairi to shi ma wannan cutarwar ta rushe alkhairin da kake masa saboda ya kamata mu san da waɗannan yanda muke kwadayin tara ayyuka mu yi sadaka mu yi nafilfili mu karanta alqur'ani mu yi kaza mu yi kaza to mu san ta wani bangaren akwai gunda yake rushewa an fahimta da kyau ko shi Allah ta'ala ke cewa la tubtilu sadaqatikum bil manni wal aza kar ku bata sadakokinku da kuka yi da gori da cutarwa al manni shine gori al aza kuma cutarwa kar ka yi wa mutum gori dan ka masa alkhairi sabani ya hada ku a rayuwa kar ka cutar da mutum dan ka masa alkhairi dan kana ganin ba zai iya tare wannan cutar ko rama wannan cutarwar to waɗannan dinnan su ya tabbatar suna rusa aiki an fahimta to su waɗancan mala'iku guda biyu idan kai aikin alkhairi suka rubuta ba kai kuma aikin da zai rusa shi ba idan kai aikin shari'i ɗayan ya rubuta baka tuba ba baka nemi gafara ba Allah bai yafe ba ba to duk suna cikin littafi recorded suna nan a rubuce ran da ka fadi ka mutu wannan rubutu da mala'iku biyu suka yi za su tattara shi gu daya su linke shi a nade shi sai a rataya mashi a wuya wannan al'amari ne ma'anawi ya hataji ila al-iman wal yaqin abin da yake bukatar imani da tsankancewa a matsayinka na waliyin gawa ko wanda ya mutu a kusanka ba za ka lokacin da za a rataya masa abin ba amma nasu ya tabbatar haka za a yi kuma wajibi ne kai imani ka yadda an fahimta idan an rataya masa wannan aiki nasa duka mala'iku sun gama aiki ya mutu to za a rataya masa abin da ya daga balagarsa zuwa ran da ya mutu za a hada shi da shi a kabarinsa abin da to wannan abin da kai mala'iku suna rubutawa to shine Allah yake ba mu labari idan alkiyama ta yi za a tashe ka a maida abin littafi a baka karanta kayanka shine wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi za a rataya masa littafin aikin sa a wuyan shi wa nukhrij lahu yawmal qiyamati kitaban idan kiyama ta tashi wannan rubutun za a maida shi littafi yalqahu manshura kowa zai hadu da nasa za a wazza kowa ya kama nasa idan naka yazo ga hannunka za a ce da kai iqra kitabak yasa aka ce kitabaka domin duk abin da gani a littafin kai kai shi in alkhairi ne kai ne in sharri ne ma kai ne yasa aka jingina littafin da naka ne ba na wani bane iqra kitabaka ka karanta littafinka da kanka kafa bi nafsika al-yawma a yau kai da kanka ka san ina ne matsayinka alayka hasiba hisabinka ma ka san ina ne hisabinka imma naru ila al-janna to wannan karatu kowa sai yayi kuma da larabci za a yi ba ko kun yi larabci ko a to wallahi da larabci za a yi sosai a zaka ba za ma ka iya da larabci za a yi abinda zan kara sanar da ku shine daga ran da mala'ika mutuwa ya zo ma to har abada ka daina jin wani yare in ba larabci ba duk abin da zai faru da kai a cikin kabari larabci ne duk abin da zai faru a ranar alkiyama larabci ne rayuwarka ta aljanna in aljanna ce Allah ya sa mu nan ciki larabci ne in ma wutar ne Allah ya tsare mu ita ma larabci ne ba wani yare da zaka kara jin sa a kunnan ka ko ka farta shi ran da mala'ikan mutuwa ya zo ma Allah sai larabci daga nan har abadan abidina an fahimta za a ci ka karanta wannan littafi kai da kanka ka san ina ne matsayi ina ne makomarka za a ga mutum iya ta karatun alkhairi ai yayi kaza iya ta murna ya ce ha umqra'u kitabiya ku zo ga littafi na inni zanantu anni mulaqin hisabiya yau ni ina zaton azannu anan alqin zan hadu da sakamako mai sauki mulaqin hisabiya zan hadu da hisabi na alkhairi fa huwa fi 'ishati radiya iya cikin rayuwa yardar da wanda Allah ya yarda da shi ya ayyatu hannabsul mutuma idda irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya Allah ya samu da cikin su ku zo ga littafi na fa huwa fi 'ayshati radiya fi jannatin 'aliya Allah ya fada sufofin aljannar gasura wutufuha dadiya kullu washrabuha niyan bima aslamtum fil ayyamil khaliya duk wannan bayan an shiga aljanna Allah zai ki fada yin aljanna ko a duniya ne ma mu dau harkar makaranti jami'o'i da abin da ya kama da wannan duk wanda ya je ga alliƙin rizal yayi kyau ai waya zai dinga yi wani zo wani ga wannan ka suna na ne fa gajefi na ya hau ba amma inda amma idan ya ga yayi goyo da yawa ba kaga wani mai yasa biro ya kanzale mu in ba sa shi a irin wannan kwaba din ba sai ya san yadda zai yasa biro ya goge karma a gane waye duk wannan misalin lahira ne wanda aka bashi littafin sa hannun hagu Allah ya sa ba mu ciki wa amma man uti kitabu bi shimali fi yaqulu ya laita lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya bi dawa waye ce man dau wannan kwatsun wallahi ni wannan kwatsun dama ban dauke shi ma gahi nan ya dawo mu kaza 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 an gane ko yake ta dama ba abin dama kaza dama to duk wannan misalai ne Allah yake karanta mana abin da zai faru a kiyama alal aqalli mu fahimci cewa duk abin da ka shuka a wannan rayuwar wallahi idan ka je lahira sai ka karanta shi yasa ake ce mata yawma tubulas sarayir a ranar tunan asiri za a yi mummunan abu a duniya a boye wallahi in Allah bai yafi ba sai kai bayani a lahira kun ga masu kashe mutanen nan da masu kame mutane suke su jiji su karbi kudin fansa da masu danna mutane ba su mutu su kone a rasa ya aka yi ko a ce an bige wani a titi ya mutu ko an poisonin wani ya mutu ko an ji an yi wani kisan gilla a gidansa a rasa waye kai shi wallahi tallahi kiyama sai mutum ya fito da bakinsa ya cari ne daga yini wallahi tallahi a gaban duniya duka duk abin da aka yi a koyen nan to a ranar alkiyama sai Allah ya fallasa shi mutum da bakinsa zai ba kun ga ba an kashe mana malam Ja'far ba har yanzu an ci ba gano ne zai ci ba idan an kai Allah ya kai mu lahira wallahi wanda suka yi sun biya ne sun fito ba an kashe malam Albari Zaria ba shi ma an rasa wanda suka yi har yanzu a lahira sai sun fito sun yi biya da su ɗin da wanda suka sasa duk sai sun yi biya an fahimta duk abin da kai ba ko menene shine mujrimai suke cewa mali hazal kitab la yughadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha wannan wani irin littafi ne bai bar kankanin abu bala tana babba dan kaza ma dan wani ya tashi yana dai gulman shi gashi a ci a rubuce balantana kuma kisan kai ko shan giya ko zina an fahimta to wannan karatu ne kowa sai yayi kuma karatu na biyu da za a yi a lahira shine Allah ta'ala ya faɗa wa manzon Allah cewa yaqulu li sahibil qur'ani yawmal qiyamah duk ma'abocin alqur'ani Allah zai ce a faɗa masa a ranar alqiyama iqra'a warqa warati ka tsaya ka karanta qur'ani kana rerawa kamar kunta turatilu fi dunya kamar yanda kake rera karatun alqur'ani a duniya to matsayinka inda haddaka ta tsaya kana karantawa ana ƙara ma matsayi ana daga darajarka in an tsayi da darajarka to inda tilawan kai tsaya ke in kuma Allah ya taimake ka haddace Qur'anin duka to shikenan matsayin ku iyacen kololi ku ne ƙarshen matsayi daga ko sai annabawa sai siddiqai da sauransu an fahimta kaga wannan zai ƙara kwadaitar da mu ya ƴan uwa da zaburar da mu wajen neman kokarin karanta alqur'ani da kokarin haddace abin da ya samu cikin shi akwai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa daga cikin fadarin alqur'ani mai girma da ake so mu karanta alaƙar mu da shi bayan kai din ma to qur'ani zai saka jawa mahaifanka farin ciki a lahira an fahimta duk muhaddacin alqur'ani manzon Allah ya ce alfarmar da Allah zai masa ya ƙara faranta masa rai kafin ma a kai shi ga aljanna a filin alqiyama manzon Allah ya ce za a yi wata rumfa kamar rumfa ta manyan baki za a dinga ɗauko iyayen mahaddatan alqur'ani mahaifansu sai a dinga zaunar da su a wannan rumfa ran da ba wata inuwa ba wata rumfa ga rana ta zo dab da kawunan mutane suna ta tafarfasa suna cin waguni da bala'i amma mahaifi da ya haifi da dan ya haddace alqur'ani to shi Allah yace za a zaunar da shi a wannan inuwa ashabai suna tambaya ya rasulullah wadancan annabawa ne ko waliyai ne ko shahidai ne ce a mahaifan mahaddatan alqur'ani sune Allah ta'ala ya ba su wannan goran tukuici domin sun haifi yaya sun tarbiyyatar da su sun yi dawainiyar rayuwar su har sun je lokacin da suka haddace alqur'ani Allah zai inwantar da su kafin kai su ga aljanna sai wani mai hikima kuma yake cewa fa ma zannuka bin najr idda jazai to shi mahaddacin qur'ani me tsammanin ka da girman Allah dan sabon Allah tun daga mahaifansa irin darajar da Allah ya ba su to ina kuma gashi sai aka ce ulaika ahlullahi wa safatul bala din mahaddacin qur'ani iya cikin ahlullah iya kusa ga Allah iya cikin sahun gaba gaba daga su sai al'arshi an bayyanta daga su sai al'arshin Allah a gobe alkiyama kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce da zai riki wa an su mutane a duniya zama iyalinsa ka duba yadda Allah yake kiyamata da jingina masa dauko mata takadu samawati wa tafatarna minhu wa tanshaqu al-ardu wa takiru al-jibalu haddan an da awli ar-rahmani walada a duk lokacin da aka ce Allah iya da mata ko iya da da sai sama tayi kamar ta tsatsage kasa ma ta kekece dan an jingina wa Allah da to amma Allah ya ce da a ce zai riki wa an su mutane zama iyalinsa to da ma abotan qur'ani sune iyalin Allah yake bace domin matsayi irin nasu ya yawa to daga irin wannan ya kara mana azama da kuma kaimi da kwarin gwiwa akan kada mu karaya kada mu sare mu sanya wannan littafi mu maida shi karanta shi ibada ne amma imta in kuma Allah ya taimake ka fara haihuwa ga wani danka mai basira mai kokari iya fahimta to kai kokarin ka sai da cikin alqur'ani tun a duniya wallahi zaka fara ganin alkhairin abu a ce Allah ya taimake ka cikin yayin ka akwai madadin alqur'ani ai kai zuwan ka duniya ya amfanar da kai an fahimta ka hakura da duk wata boko a kusa-kusanan duk ya wuce su wallahi in danka kwakwalwarsa ta bude da alqur'ani ba abinda ba zai karanta ba lokacin da muna jami'an Bayero ana wani karatu na Musaffa da yake izo shida nan umma masjid har yau ana yi da abu ne tun farko asali ya faro har yanzu yayi ana yi wallahi lokacin da muke zuwa ake wannan Musaffa da yan engineer ne da yan sciences ne da yan likitoci ne duk da su ake haduwa ake kakar maka ce yan Arabia ko yan Islamic studies sune nasu dama to ma da suke karanta kwasa-kwasai na bokon tsantsa wallahi da su ake wannan musafa qur'ani an fahimta kuma in ka tambaye su qur'anin ne ya bude musu kwakwalwa suka shiga wannan layi ba wani tsoro so daga wannan iya cikin sirru na rayuwar yaro ta yi albarka tun iya karai kar ka damu da cewa kai nazarin kaza wa nazari wa ya ce ya ce cinye dukkan rabu da wannan tun iya karani shekara 12-13 ka tabbatar ya fara karanta alqur'ani da kansa zai iya budewa ya karanta zai iya haddacewa aya 2 aya 3 to in ka ga yaron ka iya da wannan kwakwalwar to wallahi ka bada concentration akan sai da cin alqur'ani idan yayi wannan babu shakka ka tsira ka samu rabo mai girma ana fahimta wannan abu ne mai kyau wanda ina kira ga ƴan uwana mu dau wannan kuma ba a tsufa ga karatu ba za ka ce wai yanzu shekara ka nawa bane ka kusa da taya waye da sauransu a karatun alqur'ani karatun addini ba a tsufa da shi wata rana ina karanta tarihin Shehu Usman Dan Fodiyo Allah ta'ala ya masa rahama suna tafiya da almajiransa sai ainacin suka wuce ta wajen wani mutumi dattijo ne sosai ya haura shekara 60 zuwa 70 ya sa allo a gaba iya allo an baki wazan kamar iya alifin ba'un ta'u sai almajiran Shehu Dan Fodiyo suka ce malam wannan ayya maka suka ce a me maka raba inji Shehu ya ce me maka raba yace mu ci gaba da tafiya za ku ga maka dare suna cikin tafiyar sai su ga wani dattijo dai ya saba ganga iya ta kadawa yace wannan shine makara dai an fahimta amma duk lokacin da Allah ta'ala ya baka dama yayya baka azma ka sa littafin Allah a gaba karka yi karka karaya shi karanta alqurani karanta shi ma ibada ne an fahimta in kokolo ka ta toshe da yawa memorin ya cika kana ganin ba za ka iya haddan ba to ka maida shi wuridi kullun kana karanta shi akwai amfanuwa amfanuka masu yawa wata rana wani bawan Allah inda yake ba mu labari shi ma a dattijo ne sosai ya dade iya karanta alqurani kuma Allah bai bashi hadda ba sai irin matasan nan da Allah ta'ala ya ba su saurin hadda sai dai daga cikin su ke cewa akarmu Allah mu a shawarce muna ganin to a hakuran mu da karanta alqurani tunda shekara da shekaru ba a samu hadda ba sai ci to da Allah gobe zan ma wata jarabawa idan ka taka tawuyi makaranta ka bi bola ko juji ka samu kwando soho wanda datti da abin nan tsatsa so kama shi idan dinga bin bola yayin da ya samu tsohon kwando sai ta hude shi idan ya taude shi to da Allah ga wani ruwa can ka je ka ebo mu ruwa a wannan kwando shi ba lai kwando ba zai ebo ruwa ba yace ka je dai wannan dalibi ya je ya sa kwando a ruwa ya dago ya sa ya dago ko bakin gaba baya zuwa ruwan ya tsiyaye iya tai dai sai da ya gaji sai wannan dattijo mai ishara ya taho ya taho da ya taho da kwai ya ci dauko gondan ka taho dai da yazo ya same shi sai yake cewa a lokacin da ka zo da kwandan ya yake sai yace a lokacin datti ne da tsatsa da kaza a ciki sai yace yanzu fa kwandan ya yake sai yace yanzu ai duk wannan dattin da tsatsa duk sun wanke a ruga idan yayi face sai yace da haka qur'ani yake wa zuciya yanda ka san ruwa iya wanke datti iya wanke kazanta iya wanke najasa to haka qur'ani yake wanke zuciya an fahimta qur'ani iya wanke zuciya ta gyaru kamar yanda ruwa yake wanke datti da sauran kazanta so da kodan wannan ya'yan uwa ayi kokarin sa wannan littafi a gaba ana karantawa kuma ana neman taimakon Allah ana ikhlasi sai Allah ta'ala ya cimma duk burin da ake so a cimma gabar mu ta gaba a wannan tattaunawa shine inda al'ummar yau suka yi sakaci da karanta alqur'ani didda irin wannan falaloli da muka yi a makon da ya gabata da yau to amma da yawa hankalin mu an su da yawa daga cikin baya kan alqur'ani da mu din da ƴaƴan namu da kannan namu da gwamnatin tamu a matsayin mu na musulmai 100% hankalin mu an su da yawa baya kan alqur'ani in ma ka faɗa da baki haka ne to yau da goben ka ta nuna ba haka bane yanzu ga munan duka wasu da yawan mu suna da iyali da yaya ya ka dau karatun danka na makarantar boko da makarantar islamiya kai wa kanka wannan tambayar ka ba wa kanka amsa wani irin tsayuwa kake tsayuwa a tsaye akan ba ga ansawo matsala game da boko da yanka suke yi ba kuma sai ka duba ga wani irin tsayuwa kai game da karatun su na addini wannan kadai ya isa amsa ya isa amsa wannan kawai akwai mahaifin da wallahi sai islamiyar unguwar ta biyo shi bashin kudin makaranta na shekara guda kuma dudu 2,300 ne sai ta yi tsada da yawa ta kai 4,000 a tam guda wata uku da wani abu a kai danka a koya mai sarki a koya masa alwala a koya masa karatun alqur'ani a koya masa azkar a koya masa yanda zai bi kai ma da'a ya gaida kai yanda zai zauna da mahaifansa lafiya a saita kwakwalwarsa amma duk wanda zai yi ma wannan aikin amma a ce baka dauke shi da muhimmanci da daraja ba a dinga fama malaman islami su dinga rubuto takarda suna ta reminder akan kudin makaranta a kibiya kuma bai kai ya kawo ba ya kake da bokon da kai danka notice za su bayar kawai kar ma ka biya mana wani bayan ka biya masu yan matara kuma haka bane idan ka haura ka'idar da aka ce ka biya su yan matara duk ba ga abin da ake jami'o'i ba idan registration ya wuce haka ne kuma ladan sai a ƙara a ce an ƙara sai biya ma da taron 5,000 aka kuma dole sai ka je ka biya yanzu malamin islamiyar ungoka ya zai wannan ai gaji a progress wai a islami wai hadda tara ma hadda haraji bayan kudin magana ya an ƙara wani haraji amma ba ku shiru za ka biya ba miji to wannan zai nuna mana cewa lalle idan la akwai sakaci mai karfi gare mu game da islamiyyar wallahi kuma yanda rayuwa da society mai dau mutumin da aikin sa kullun karanta alqur'ani aikin sa kullun karantar da alqur'ani to dan Allah wani irin matsayi al'umma take ba shi da Allah koyai wa kansa wannan tambaya malami ne na alqur'ani aikin sa kenan yanzu nan na karanta muku hadisin Usman dan Affan khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama amma mu din da zamu kai masa ƴaƴanmu da kannanmu wani irin matsayi yake da shi a zuciyarmu wani irin matsayi yake da shi ka kwatanta shi da wani honorable ka kwatanta shi da wani mai kudi ka kwatanta shi da wani mai sarauta a duniya wanne aka fi girmamawa kuma wancan mai kudin fa ba maki ko goban sa ba zai maka ba ba wancan mai sarautar ba maki ko irin hagalaran nan ma ba zai ma ba shi wannan mai mulkin siyasar ba maki har ya gama ko kungilan naira ɗaya ba zai baka ba amma ga wanda yake ma hidima yake saita ma rayuwar ƴaƴanka da iyalinka amma ba shi da matsayi da mutunci a zuciyarka wannan iya cikin sakaci da irin yanda muka maida karatun alqur'ani baya a rayuwar mu tuna wannan ai karatun boko sosai mu ma duk mun yi amma ka fa ka bawa karatun addini muhimmanci shine abinda Allah zai tambaye ka akan sa a lahira amma da zaka a haife ka karayu ka mutu baka yi boko ba Allah ba zai tambaye ka ba me yasa baka yi boko ba amma idan baka yi karatun addini ba wallahi sai Allah ya tambaye ka wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu ba mu halicci mutane da aljanu ba sai dan su yi mana bauta kuma bautan nan ba ta yiwa da jahilci sai da ilimi manzo su kutum Allah ya turo domin ya koya wa mutane ne za su bauta wa Allah ya karantar da su wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma ya karanta musu alqur'ani ya koyar da su ya karanta musu hadisi ya koyar da su aikin da manzo yi kenan kuma da manzon yazo sai da ya bar baya ya bar sahabbai da za su dora kan wannan aikin sahabbai suka bar tabi'ai tabi'ai suka bar tabi'ut tabi'in aka zo salaf da khalaf har abin yazo ila yawmin hadha igiyar Allah bai tsinke ta ba tana nan kuma kullun abin sauki yake ku duba yanzu yadda karatu yayi sauki malam har gidanka har unguwarka za a bi ka ana karanta ma addini amma ka zo ka zauna ka ji abin ya gagare ka ɗaya daga cikin rijal na littafin Ibn Hajar al-Asqalani Bulughul Maram ana cin masa Ibn Abi Hatim yake ce akwai lokacin da yayi tafiya a kafarsa ta kilomita 60 a kafa yayi iya neman wani hadisi guda ɗaya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi guda ɗaya amma a yanzu a waya kana zaune sai kai browsing na hadisi zama da 100 kuma ka dau abin da kake so ka dauka ka aji idan ka daura maktaba shamila a wayanka ko a computerka to littafin da yake cikin maktabar to ba din library bane a duniya zai dauke shi kuma zaka iya dauko littafin da kake so kai research har ma kai print din abin da kake so kai domin Allah ya saukaka karatun addini ga jana kana zaune sai ka dinga fatoyi na manyan malaman duniya ka dinga browser na fatoyi kana zaune duk da saukin da karatun yayi amma mu kuma hankalin mu bai kan karatu wancan da nake faɗa muku ya bana biya tin tafiyar kilomita 60 yayi a kafa domin neman hadisi manzo Allah kwaya dai ba iya neman bayani akan sa sai dai tafiyar nan tafiya mai tsawon gaske da kafarsa kuma saboda ina kira ga ƴan uwa mu dawo da kwakwalan mu da hankulanmu game da karanta alqur'ani mai girma akwai cin nasara a rayuwar duniya kuma akwai cin nasara a rayuwar lahira amma musulmi baka karanta alqur'ani baka kokarin karantawa baka neman sabo da shi to akwai hasara a duniya da lahira akwai hasara mai girma a rayuwar dukkanin musulmin da bai iya karanta alqur'ani ba wallahi sumatullahi hasara ta kare masa duk abin da kai a wannan duniyar to wallahi aikin banza ne abun Allah aikin banza ne har in a ce yau ga ka musulmi ba ka iya karanta alqur'ani kuma ka kai shekarun da ya kamata a ce ka iya to wannan hasara ba karamar hasara bace saboda ina kira ga babban murya ga al'ummar mu musulmai da muke da zamu yi addini zamu yi sallah to mu tabbatar da kanta karanta alqur'ani ibada ne ku duba yanda karanta alqur'ani yake da matsayi hatta cikin ibadar da babu irinta ita ce sallah duk ibadar da zakai in dai sunanta ibada to sallah ita ce gaba da komai to amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la salata liman lam yaqra bi umil qur'an, ita sallar ma idan kayi ta in baka karanta alqur'an baka iya karatun alqur'ani ba sallaka babu ita ta zama ba amma su manzon Allah ya kore yi wasallama ta ma amfani a lahira indai har yau ga musulmi bai iya karatun fatiha ba karatu mai inganci mai kyau haka ya dinga rayuwarsa iya sharholiyarsa iya su ne yan gairil mangarubi an gane ko yau irinsu ne alhamdu bilha irinsu ne wannan to ka tabbatar da kan cewa abin da kake yi na ibada ba lalle bane Allah ya karbe shi wanda yazo da koyar da ibadar ga abin da yake la salata liman lam yaqra bi ummil qur'an babu sallah ga wanda bai iya karatun fatiha ba malamai musamman malaman da suke bin mazhabin az-zahiriyya irin su ibn hazm al-andalusi irin su imamu daud az-zahiri waccan ayati cikin suratul nisa da Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhallazina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun saka ce Allah yana cewa ya kuma su imani kar ku zai kewa sallah kuna masu maye lokacin da ba a sako da aya ta haramta giya gaba ɗaya ba tunda abin ana bin sa bi tadaruci ne haramta giya sai dai dau wajen matakai guda uku na hudun aka ce haramta ta gaba ɗaya to wannan shi ma mataki ne kusa da ƙarshe kar ku zai sallah kuna maye an fahimta yasa wasu a lokacin da ba a haramta ba in za su sha kayan mayan su shi sai daga asuba kafin asar ya sake shi wani sai ya sha bayan sallar isha kafin asuba ya sake shi an fahimta amma tsakanin asar da al'asar lokacin ba shi da yawa tsakanin al'asar da maghrib haka tsakanin maghrib da isha haka sai aka haramta musu a wannan tsakanin to sai Allah ya ce hatta ta'alamu ma taqulu har sai kun san abin da kuke faɗa to wadancan malaman zai suka ce to fatihar ma idan kana karanta sai ka san fassarar ta idan ka ce alhamdulillahi rabbil alamin a yaranka da kafa da kake magana da shi me ka fahimta wani sako Allah yake so yasa arrahman arrahim haka maliki yawmiddin har ƙarshe duk abin da ka faɗa sata ta'alam sai kun sani iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim a tambaye ka me ake nufi da wannan a hausar ka me Allah yake nufi an fahimta wannan malama sun tafi akan wannan sai ka sani ta tano ma da kulo to yanzu ba ma ka san me kake faɗa ba ka iya karatu ma mujarradan karatu ma ba za ka iya wallahi wa ansu da yawa daga cikin ba dan darajar ana yin sallah a jami'i ba za ka yi mamaki idan ka ji wani iya karatun qur'ani tamkar sabon tuba ne yanda ka san bai fi sati biyu da musulunta ba wallahi ba kuma a musulunci aka haife shi domin kwata-kwata ya yanke alaƙar da ke tsakaninsa da qur'ani ba ruwansa shi dan kasuwa ne a shi dan boko ne shi kaza ne ba ruwansa kawai ya bar wa ustazai da aka ramuka Allah ya bar musu qur'ani shi nasu ne shi ba ruwansa rayuwar wa'ansu da yawa daga cikin mu kenan irin wannan fahimtar suka yi lalle ilallah wannan ba karamin hadari bane hadari ne mai girman gaske mu dawo da hankulan mu ya yan uwa da mu da iyalan mu da dukkan wanda suke rayuwa karkashin mu mu kafa ainacin harsashi na farfado da alaka tsakanin mu da alqur'ani mu sanya halka halka ta karanta alqur'ani a ungoyinmu da gidajen mu kamar na samu labari nan masallacin an sa halka ta qur'ani ana yi ko duk sati ne ko a ga wani abu ne mai kyau dukkan masallatai da gurabin zama a sa wannan ku samu lokaci ku biyar ne ku goma ne ku nemo dalibin ilimi da iya karanta alqur'ani da koya muku masallaci gare ku a majalisa ci a falon wani daga cikin ku a shiga a samu ku lokaci ku dinga bibiyar alqur'ani ku ware lokaci ko a satin ne a samu yini ɗaya da rana ɗaya a sa hakan zai tabbatar da ce alaƙar ba ta yanke gaba ɗaya ba amma a ce baka da malamin qur'ani baka zuwa gun karatun alqur'ani ko baka iya ba anya anya kana so ka zauna lafiya da Allah lahira kuwa anya dukkan musulmai masu irin wacce rayuwa wajibi ne su dawo da hankulansu domin su karanta wannan littafi domin samu tsira a duniya da lahira haddan alqur'ani a ce ka haddace gaba daya ba wajibi bane akan kowa ko ba lalle bane kowa yayi dan dama Allah ta'ala yana cewa bal huwa ayatun bayyinatun fi sudurilladheena utul ilm su qur'ani wasu ayoyi ne da Allah ajiye su a kirazan waɗanda Allah ya ba su ilimi kuma a wata ayar yake cewa shi qur'ani summa awrasna kitaban ladhi nastafaina min ibadina qur'ani Allah ya gadar da shi ga wasu bayan sai da ya zaba duk muhaddacin alqur'ani Allah ya zabe shi an bayyanta kuma zaban da Allah ya masa ba tinuwa ai ba kai ka zabe shi ba ba sai naka mai gori ka dangwala masa gori aku a ba zaban ka bane Allah ne ya zabe shi yasa ba shi da tinuwa ba za a ce 2023 za a yi zabe ba 20 saman za a yi a ya wuce wannan ajiyar da Allah ya masa har lahira zai ji da ita an gane ko kuma irin karamcin da Allah ya yi wa ma'abota alqur'ani wallahi babu karamcin da Allah ya yi wa dan adam a duniya ba irin su qur'ani ne ya tabbata da kan cewa Allah ya ce sai ya kasa makarantan alqur'ani gida uku akwai zalimul nafsi akwai muqtasidun akwai sabiqun bil khairat mahaddacin qur'ani ne amma iya dan wasu abubuwa haka na sakaci direcin ba da kulawa shine zalimul nafsi akwai muqtasid wanda mahaddacin qur'ani ne amma iya da ikon yayi abu kaza sai ya takaita yayi kadan an fahimta iya da ikon yayi abu mai yawa amma sai ya takaita yayi kadan akwai kuma sabiqun bil khairat ga alqur'ani ga dimbin ayyukan alkhairi ga qur'ani ga ayyukan alkhairi masu yawa sai Allah ta'ala ke cewa zalika huwa al-fadlul kabir Allah ya baka alqur'ani ya baka ikon aikata alkhairi mai yawa to wannan falala ce daga Allah mai girma sai yace jannatu adnin yadkhulunaha da na farko zalimul li nafsi da na bi muqtasid da na uku sabiqun bil khairat bi idhnillah sai Allah yace jannatu adnin yadkhulunaha dukkan su aljanna zama Allah zai so su ina za mu fahimci da na farko da na biyu da na uku da Allah yace jannatu adni yadkhulunaha wannan wawun din malaman larabci suna ce masa wawul jamaa larabci iya da mufrad an gane ko ine singular ko kuma iya da abu kufiyu abinda babu shi a wasu yaruka kuma iya da jami an gane ko kamar misali kace walad yaro an gane ko mufrad kenan singular idan kace waladani yara guda biyu abinda babu shi a wasu yarurkan da yawa kuma zaka ce auladun jami kenan kaga tunda Allah ya ce duk kulunaha da ɗaya ake nufi jannatu adnin yadkhulunahu da biyu ne jannatu adnin yadkhulunahuma amma da yake su dukan ne jannatu adnin yadkhulunahu kenan Allah ta'ala ya samu dace ina ganin za mu samu matsaya nan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya fi mana wannan tattauna da muka yi da ku tsawon sati biyu Allah ta'ala ya ba mu ikon aiki da ita a rayuwar mu ya ba mu ikon farfado da karanta alqur'ani da mu da iyalan mu da yaran mu gaba daya Allah ta'ala ya sanya mu cikin wanda alqur'ani zai cici su a gobe alkiyama Allah ya haska zakatun mu da suka da hasken alqur'ani Allah ya haska gidajen mu da hasken alqur'ani Allah ya haskaka rayuwar mu duka da hasken alqur'ani mai girma Allah ta'ala ya samu lafiya mu gama lafiya zamu samu matsaya nan insha Allah sai wani lokaci kuma Allah ta'ala ya mana albarka ya ji kanmu ya ji kan haifan mu ya shiryar da mu da zuriyar mu Allah ta'ala ya samu lafiya mu gama lafiya Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarin ka daga sharrin duniya da lahira Allah ta'ala marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya gida da asibiti Allah ta'ala mamatan mu mahaifan mu da sauran al'ummar musulmai muna don Allah ya ji kan su Allah ya gafarta musu kuma Allah ta'ala ya samu cika da imani اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته